لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا لتنين شافقي قوتر رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ta yi daidai da 17 ga watan 3 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka domin ci gaba da karanta tarjumar alqur'ani kuma muna nan a cikin suratu ali imran zamu tashi akan ayar da muka dauko jiya ba mu karasa ta ba zai zama matashiyar ta mu sai mu tashi daga nan insha Allah wa rasulan ila bani isra'il na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa rasulan ila bani إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
from Charles ajiya mun dauko bayani game da bisharar da aka yi wa Mama Maryam na daukan ciki da kuma haihuwar annabin Allah Isa alaihi salam kuma a ayoyin da muka karanta jiya mun ji yanda al'amarin ya kasance har ma mun yi ishara zuwa ga ayoyin da suka zo cikin suratu Maryam alaiha salam wanda su ma suke cike da bayani game da yanda nana Maryam ta dauki cikin annabi Isa da kuma haihuwar annabi Isa da ma bisharar da Allah madaukakin sarki yasa aka yi mata game da shi kansa Annabi Isa da kuma wasu sufofi nasa. To muna cikin karanta waɗannan sufofi nasa da kuma wasu mu'ujizozi da Allah madaukakin sarki ya bashi lokaci yayi mana halinsa. Allah ta'ala ya ce wa rasulan ila bani Isra'il, sannan Allah madaukakin sarki zai sanya shi daga cikin kunshin manzanni da Allah ta'ala ya aika su zuwa ga banu Isra'il, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, har ma Allah madaukakin sarki ya bada labarin idan ya je wajen banu Isra'il shi Annabi Isa ga irin wa'azin da zai musu, zai ce musu anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, lalle haƙiƙa ku sani na zo muku da aya daga wajen Ubangijinku, anni akhluqu lakum min at-tin, wato zan suranta muku wato wata sura, zan mulmula muku ta hanyar yin amfani da taɓo ko laka wajen yin tsuntsu, bayan na yi tsuntsu ɗin da wannan laka ɗin ko wannan taɓo, in kuma busa wa tsuntsun, in yi busa a cikinsa kuma a gan shi ya yi motsi ya ma tashi sama ya zama tsuntsu da izinin Allah. Wannan ɗaya ce daga cikin mu'ujizozin da Allah madaukakin sarki ya ba wa Annabi Isa, zai ɗauki laka ya san'anta sufar tsuntsu da ita, sannan ya yi busa a cikin wannan kuma ya ce ya zama tsuntsu, kuma ya zama tsuntsu ɗin da izinin Allah. Wa ubri'ul akmaha, daga cikin mu'ujizar da za ku sake gaskatawa ku yadda cewa ni manzo ne daga wajen Ubangijinku, Allah madaukakin sarki ne ya aiko ni, daga cikin irin abin da ya bani na mu'ujiza ina iya warkar da al-akmaha, wato wanda baya gani makahu, kuma shi ma ina yin haka wal-abrasa, na kuma warkar da al-abras wato mai cuta kuturta, wa uhyil mauta, kuma Allah ta'ala ya yi min labani ya ban izinin in dinga raya matattu. Wannan duk daga cikin mu'ujizozin da Allah madaukakin sarki ya ba wa Annabi Isa ke, banda matsalar tsuntsu, sannan yakan kalli makaho wanda aka haife shi a makance, kila babu wata ƙwaya ta ido da ake gani idan a liƙe yake, amma Annabi Isa alaihi salam ya ainihin warkar da wannan makaho, idansa ya buɗe ya dinga gani duk da izinin Allah. Sannan yana warkar da kuturtar da ake kira albaras, ita ce irin kuturtar da take yayyanke gaɓoɓi, amma Annabi Isa zai taɓa hannun irin wannan kuturin wanda gaɓoɓin ma sun fara yayyankewa, amma gaɓoɓin duk su dawo, kuturtar ta warke duk da izinin Allah. Yace na daga cikin mu'ujizar da Allah ta'ala ya yi min, nakan tashi matacce duk da izinin Allah. Ba wannan kaɗai ba, bugu da ƙari, wa unabbi'ukum, ina iya ba ku labarin bima ta ku nuna abin da kuka ci. Annabi Isa yana iya kallon mutum ya gaya masa abin da ya ci. Wannan yana daga cikin mu'ujizar, ba labari ya ji ba, ba kuma a gabansa ya ci abincin ba, amma da ya gani zai ce kai wannan in gaya ma abin da ka ci kaza da kaza da kaza da kaza ka ci yau da asuba. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, Annabi Isa yana iya ba wa mutane labari game da abin da suka ajiye na abinci a gidajensu. Annabi Isa zai ce kaiwa ne a gidanka yanzu haka akwai shinkafa, akwai taliya, akwai makaroni da doya da kaza da kaza da kaza da kaza, haka ne ko ba haka bane? Za ka ga kuma haka ne. Kai kuma wani haddasa semo a cikin gidanka, akwai dawa da gero da kaza da kaza da kaza da kayan ci da waye, akwai haka ne? Ma'ana Annabi Isa cikin mu'ujizar da Allah ta'ala ya masa yana iya baka labarin abin da kace ba kuma a gaban sa kace ba kuma wani ne yazo yace wani ya ci abu kaza da kazo annabi Isa yace kaza kace ba wannan tana cikin mu'jiza sannan abin da ka tanada ko ka adana a gidanka na abincin shi ma annabi Isa yana iya baka labari inna fi zalika laaya lalle a cikin hakan akwai aya lakum a tare da ku in kuntum mu'minina in kun kasance mu'min yace wa musaddiqan lima bayna yadayya sannan na zamto mai gaskata sauran littattafan da suka zo gabanin a aiko ni min at-taurati na abin da ya shafi at-taura wali uhilla lakum kuma nazo ne dan na halatta muku ba'd alladhi hurrima alaykum wani bangare na abin da aka haramta muku wa unabbi'ukum wa ji'tukum kay kuma nazo muku bi ayatin min rabbikum da aya daga ubangijin ku fattaqullaha dan haka ku kiyaye dokokin Allah wa adi'uni ni kuma ku yi min da'a inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lalle Allah shine ubangiji na kuma ubangijin ku dan haka ku bautata masa hadha siratul mustaqim bautar Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba da kaucewa hada shi da abokin tarayya a bauta wannan shine tafarkin Allah wanda yake miƙaƙe to ajiya mun fara karanta cewa kowane annabi cikin annabawa Allah madaukakin sarki yakan hada shi da wasu mu'jizozi waɗanda za su taimake shi su ƙarfafi da awarsa mutanen da aka aika shi wajen su su gamsu cewa ba shine ya turo kansa ba lalle aike ne daga Allah su gamsu cewa shi duk da cewa ta fuskar shakhsiya shi bil adaman amma Allah ya fifita shi ya daukaka shi da manzanci dan aike ne daga Allah Allah yakan yi wa mutane wannan dan yankan hanzari yakan yi wa mutane wannan dan hakan ya saba musu saukin yadda da kuma mika wuya ga wannan annabi na Allah dan kasu kare ta shi to kowane zamani kuma da irin yanayin zamanin da irin abinda mutanen zamanin aka fi tafiya da tunanin su akai to in Allah ya tashi aiko annabi a wannan zamanin to sai ya zo da wani abu wanda yake daidai da abin da mutanen zamanin suke yayi kuma yake tafiya da tunanin masu tunani shi yasa a jiya muka bada misali annabin Allah Musa alaihi salam da Allah ta'ala ya tashi aiko shi Allah madaukakin sarki ya san cewa mutanen da annabi Musa zai zo wajensu mutane ne da sun yi imani da tsafi mutane ne da sun yadda da bokai sun yadda da dabo sun yadda da rufa'ido sun yadda da sihiri sun yi imani da shi to shi yasa da aka tashi aiko annabi Musa sai aka aiko shi da abin da ya shallake tunaninsu wanda idan ma sihirin ne to za su ga cewa in sihiri ne yasa suke bin masihirta to ga annabi Musa ya zo da wanda ya fi nau'in can haka wannan ya wata bukenan su gaskata cewa annabi Musa manzo ne daga Allah su kuma yadda cewa lallai in sihiri ne ke sa a yi wa wani biyayya to annabi Musa ya daddoke sihirin duk masu sihiri domin dukkaninsu za su zo su yi su dabarunsu su zo su saki igiyoyinsu igiyoyin nan duk su rikide su zama mucizai amma fa a ganin idan mutane yukhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a haka ake nuna idan mutane sai ga kamar in musihirtan suka zo suka jefar da igiyoyin a idan masu kallo sai su daga ganin kamar mucizai ne anna hayyatun tas'a abinda ake sa wa tunanin mutane abinda yake ba su kenan idanunsu abinda ya nuna musu ba igiya suka gani ba to shi yasa sai Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa sanda
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Allah ta'ala ya ce to in ka je aka yi wannan taron tunda Fir'auna an ce masa annabi Musa masihirci ne da aka ya gayyaci ƙwararrun bokaye matsafa masihirta na zamanin sa dan su zo su kure annabi Musa da hujja su kure annabi Musa asirin ya gane cewa shi ba kowa bane ma asirin tunda su an gaya masa cewa masihirci ne bayan da an gayyato su an musu alƙawarin kyaututtuka an musu alƙawarin matsayai da za a ba su idan suka yi galaba suka kayar da annabi Musa a wannan muƙabala da za a yi Fir'auna ya yi musu alƙawura daban-daban da aka Allah ta'ala sai ya ce wa Musa in ka zo jefar da sandan kamar yadda a cikin suratul Taha ne ya ce wa matilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau 'alayha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratan ula in ya jefar da sandan sai ga ta zama mucijiya in kuma ya dauke ta sai ta koma sanda haka Allah ta'ala ya bawa annabi musa wannan mu'jizar dan kalubalantar fir'auna da mutanen zamanin sa kuma da wannan din Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa nasara da yawa daga cikin masihirtan masu da suka yi imani da annabi Musa alaihi salam to kaga kuma zamanin annabi Musa Isa alaihi salam kamar yadda muka fara ishara jiya zamani ne na duniya ce ta likitanci ta fasaha ilimi ne wato wanda yake ilimin physics ilimin kimiya ana ji da likitanci a yi wa mutum tiyata a feɗe shi a kuma ɗinke shi a haɗa shi ya tashi suna ji da wannan ilimin nasu shi yasa da Allah ta'ala zai aiko annabi Musa annabi Isa alaihi salam sai ya haɗo shi da mu'jizar da ta wuce irin ta likitoci da wani irin wata irin mu'jiza da ta wuce irin ta wato da ta wuce ta masu ilimin physics domin kaga kamar yadda muka karanta Allah madaukakin sarki yace dukkan irin fasahar da ake da ita a wannan lokacin ta na zamanin annabi Isa ba a samu wanda zai zo ya yi wato moto ya yi abin nan ya san'anta wani abu mai rai ko da katako ko da laka kuma ya busa abin rai kuma abin ya rikide ya zama rayayye a ganshi yana aktin irin na rayayye ya zama kamar yadda annabi Isa ya yi ya dauko laka ko dandanƙuwa ya kwabata ya san'anta ta ya suranta ta da surar tsuntsu a bainar jama'a ya kuma bus yayi mata busa kuma wannan lakar da aka yi tsuntsun da ita kuma ta zama ta tashi ya zama tsuntsu har yana tashi sama da izinin Allah in suna ji da fasaha to ga wata fasaha ta wuce ta su sannan annabi Isa ce anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah sai ce wa ubriqul akmaha iya abinda likitoci suke iya yi shi ne su yi mutum aiki in ya samu matsalar ido ko su ba shi magani ya warke ko kuma a ce sai an masa aiki ila ya nace a ce sai an cire ila glaucoma ce a ce sai an yi aiki amma wannan aikin da annabi Isa shi kuma ta samu mu'jizar da Allah ya bashi ido a makance aka haifi yaro ko aka haifi mutum idan ma a dinke yake ya nani amma annabi Isa alaihi salam da izinin Allah ya warkar da wannan makawa ga ya bude garau yana gani wannan mu'jizar ta shallake hankalin masu ilimi na likitanci na zamanin annabi Isa alaihi salam sun san duk a kwarewarsu ta likitanci ba taɓa samun likitan da ya kama sannan ƙwararrun likitocin fata da likitocin wato irin in kaje bela asibitin bela asibitin kutane da ake cewa suna iya ba wa mutum in larurar tana kan wani mataki amma in matakin ya kai ga kuturta ta yanke gaba ba sa iya mai da ita sai ya zamanto shi kuma annabi Isa a cikin abin da Allah ya bashi don ya ƙarfafe shi mutanen da aka aiko wajensa su gaskata shi cewa manzo ne na Allah. Sai yasa shi ba kuturta irin waccan wanda ake kira da aljuzam, a albaras mai yanke gabobi take zuwa ya warkar da mutum gabobinsa su dawo. Na daga cikin mu'jizar da Allah ta'ala ya bawa annabi Isa alaihi salam kenan. Da aka sai ya zo musu da ayoyi da wasu mu'jizozi da babu wanda yake iya yin irin waɗannan a wannan zamanin, kamar yanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa annabi Isa wata mu'jizar ta rayar da mutum yana mace a cikin kabari. Duk likita kokarin da zai kanka mutu, a sa wa mutum oxygen, a yi kaza, a yi kaza, a yi operation, a sa masa wata na'ura diddan kai ya mutu. Amma da zarar rai ya yi halinsa, likita kawai abin da yake iya cewa ‘yan uwa to fa sai dai ku yi haƙuri. Lokaci ya yi. To shi kuma annabi Isa mu'jizarsa shi ne lokacin ya yi mutum ya mutu kuma ya ce ya tashi da izinin Allah. To kaga wannan ita ma wata gudan mu'jiza ce wanda in ka kalle ta, wanda Allah ya nufe shi da shiriya zai gaskata cewa annabi Isa waɗannan abubuwan da yake ba da kashin kansa yake yin su. Waɗannan abubuwan da annabi Isa alaihi salam yake suke bayyana ta wajensa, to abu ne wanda ya keta al'ada, ya shallake tunani da hankali mai hankali. Ya kamata a sallama wa annabi Isa akan cewa shi annabi ne manzo daga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a zamaninsa shi kuma da aka aiko shi, shi kuma zamani ne da fasaha da balaga da adabi yana ci. Duniyar a wannan lokacin duniya ce ta masu fasaha, duniya ce ta masu balaga, duniya ce ta adabi. Shi yasa mawaƙa suna baje kolinsu yanda suke so a wannan zamanin. Yana daga cikin inda ake gane mutum yana da wata baiwa a zo cikin manya-manyan kasuwanni da ake da su irin wannan na wannan lokacin, irin su kokas, mutum ya zo ya baje kolin baitoci masu kawafi kafiya kafiya, ya dauki abu daya ya masa baiti 100 ko 200 ko 1000. Duniya ce ta fasaha. Da haka da Allah ta'ala ya tashi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza, sai ya bashi wani irin littafi gagara koyo. Ga su Larabawa, ga su suna ji da Larabci, suna ji da fasahar, in balaga ce ba a fi su ba. Ga su masana adabi, amma aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani littafi gagara koyo wanda aka yi jefa musu kalubale a matsayinsu na Larabawa masu ji da Larabci. Aka ce inda mutane da aljanu za su yi haɗin gwiwa wajen ganin sun zo da kwatankwacin Alƙur'ani, kai ko da surori goma ne makamantan Alƙur'ani, kai aka da aka ce ko sura ɗaya ce makamanciyar Alƙur'ani, Allah ta'ala ce har abada ba za su iya ba. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, Allah ta'ala ce ko da sashinsu za a yi haɗaka da Larabawan yanki kaza, da Larabawan yanki kaza, da Larabawan yanki kaza, da masu fasaha guri kaza, da masu balaga, da masana adabi, a zo a haɗu don a samar da koda sura ɗaya wanda in aka kalli zubunta za a ga ta yi daidai da irin surar Alƙur'ani. Allah ya zo ya ba wa manzon Allah Alƙur'anin da duk suna ji da Larabci, amma ya gagare su su kawo irinsa, wanda wannan ya sake tabbatar musu da cewa wannan maganar Alƙur'anin nan da manzon Allah ya zo musu da shi maganar Allah ce, ba ta yi kama da zancen abin halitta ba ta kowace fuska. In kuma sun ce a'a, wato asatirul awwalin ne kamar yadda suke fata, suke fada ittatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila, wato tatsuniyoyi ne na mutanen farko da ake masa shibtar su dare da rana. To ai shikenan, in tatsuniyoyin na mutanen farko ne Alkurani, kuma ku zo da su. Allah ta'ala ya ce ku zo da sura 10 kawai shi ya zo da littafi wanda yake cike da sura 114 ku zo da surori 10 fatu bi ashri suwarin mithlihi mubtarayatin wada'u ma nista'atum duk wanda za ku iya gayyatowa dan ya taimake ku ku zo da surori guda 10 Allah ya ce bas iya yin haka ba ka ce to ku zo da an rage daga sura 10 ya kawo ku sura 1 basu iya kawowa da haka mun fahimci cewa kenan kowanne annabi da dashi amaru inji dan Hausa ko ma'ana kowanne zamani akwai irin kalubalen zamanin da haka in za a aiko annabi akan aiko shi da yanayin da zai kalubalanci mutanen wannan zamani wanda za su gamso wayanda suke da rabon shari'a a cikin su su karbi shari'a su gane cewa annabi ne daga Allah kamar yanda Allah ta'ala ya yi wa annabi Isa waɗannan mu'jizozin wayanda Allah ya sa suna da rabo da sun karbe sun yi imani da shi na daga cikin mu'jiza bugu da ƙari da Allah ta'ala ya ba wa annabi Isa alayhi salam shine wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiluna fi buyutikum ay ukhbirukum bima akala ahadukum al'an abinda kowannen ku yace anan in zamanin annabi Isa ne duk cikin masallacin nan ko duk zai ga kowa abinda yayi sahur da shi yau kaga ba a gabansa ne akai sahur din ba ba kuma labari aka zo aka bai cewa wani ya ci kaza wani kaza ya sha ba amma duk gaba dai in yazo zai kalle mu zai gaya mana kowa abin da ya ci wa ma huwa mudakharun lahu fi baitihi li ghadin da kuma abin da mutum ya tanada wanda zai ci gobe inna fi zalik Allah ta'ala ya ce lalle a cikin haka ai fi zalika kullihi cikin wayannan gaba dai abubuwan da kuka ci an fada la ayatan lakum wallahi aya ce a tattare da ku ala sidiki fi ma ji'tukum bihi bisa gaskatani ko gaskiya ta cikin abin da nazo muku da shi ba kirkira bane kun san wayannan abubuwan kun san ni a cikin ku na tashi kun san mahaifiyata ba wani guri na tawba ina tare da ku saboda haka wayannan abubuwan in akwai mai iya yin su ga fili ga mai doki yazo ya gwada in babu ku yadda cewa waɗannan abubuwan ba daga gare ni bane daga Allah ne dan ku gaskata ni cikin abinda nazo muku da shi na sakon Allah subhanahu wataala wa musaddiqan lima bayna yadayya kuma Allah ya sanya ni in zama mai gaskata litattafan da suka zo gabani na min at-taurati na abinda ya shafi at-taura muqirran laha wa musbitan laha lalle ina mai yadda ina mai tabbatar da cewa lalle Allah ya saukar da littafin at-taura wa annabi Musa gabanin ni wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma danna halatta muku wani sashi na abinda aka haramta muku Ibn Kathir yace fihi dalalatu ala anna Isa alayhi salam nasakha ba'd shari'ati at-taura wannan gudan dalili ne da ke nuna cewa annabi Isa alaihi salam ya zo ya shafe wasu shari'o'in na at-taura domin at-taura in ka karanta ta littafi ne wanda akwai tsauri akwai tsanani wajen hukunci saboda yahudawa da Allah ta'ala ya jarrabe su sai saukar da dokoki masu tsauri saboda mutane ne masu taurin kai masu bujirewa gaskiya masu kin Allah masu kin gaskiya da haka da annabi Isa ya zo sai sassauta wa mabiyansa wasu daga cikin dokokin da suke masu wahala masu tsauri wanda aka shar'anta a cikin at-taura wa huwa sahihu min al-qawlayn wannan shine kauli sahihi cikin zantuka guda biyu da malamai suka yi duk da cewa a cikin malamai akwai wanda suka tafi akan cewa babu wani abu da annabi Isa ya shafi kawai dai ya halattawa mutanansa wasu abubuwa da suke ja'in ja akan halal ko haram suka yi kuskure wajen ci gaba da mu'amalantar waɗannan abubuwan ko kin mu'amalantar waɗannan abubuwan dan haka da yazo sai yayi musu yana daga idanunsu ma'ana sai ya bude musu gaskiyar al'amari wannan abincin ko wannan abin da kuke kokwanto ko kuke jayayya halal ne ko haram to ga hukuncinsa halal ne ko kuma haram wasu malaman sun ce wannan shine ma'anar wal uhilla lakum ba'd alladhi qurrima alaykum, nazo danne muku fashin baki in kuma gaya muku abinda ya halatta daga cikin sashin abinda aka haramta muku. Akwai abubuwan da an haramta muku ba kuma haram bane, haka wasu malaman suka fassara. Wasu malaman kuma suka ce a'a, yazo ne dan yayi nasku ya shafe wasu dokokin da suka zo cikin At-Taura, wanda sassauci ne shi yasa cikin fiqhun da zamu dauka cikin waɗannan ayoyin malamai suka ce akwai tabbatar da an-nasku har a shari'ar waɗanda suka gabace mu. Dama kuma mu akwai maganar nasku a cikin Al-Qur'ani, ma'anan sakhmin ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithla wa idha badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil. كما قال في الآية الأخرى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ما لما ينبيو بسكة عابا يازوباني دنيا الشابي وصدو كوكين ما سسولي آآ يازوني أخي أبوان نسكي ساباني حلال نيكو حرام يازوني يبين ناموس أبين نسكي ساباني نك حلال نيكو حرام تندي. كما ينديزو أوتا آية ولأبين لكم بعض الذي واتو بعض الذي تختلفون فيه. Dan in yi muku fashin baki da bayanin wani bangare na abinda kuke safani a cikin sa. Wallahu ta'ala a'lam. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum, na kuma zo muku da wasu ayoyi daga ubangijin ku, ay bi hujjatin wa dalalatin ala sidqi fi ma aquluhu lakum, na zo muku da wata aya daga ubangijin ku hujja da dalili akan gaskiya ta cikin abinda nake gaya muku. Fattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah ta hanyar yin abinda Allah ta'ala ya umarce ku da barin abinda Allah ta'ala ya hane ku. Wa ati'uni, ni kuma ku yi min da'a a matsayin dan aike daga wajen Allah madaukakin sarki, dan in yi muku bayani akan abinda Allah ta'ala yake so da abinda Allah ta'ala baya so. Inna Allah, ina saki tabbatar muku cewa hakika Allah rabbi, kaga Annabi Isa ya sake korewa kansa cewa shi ba dan Allah bane, ya sake korewa cewa shi ba Allah bane. Shi sa sai ya rufe ayoyi, ya rufe bayanin da cewa kuma ku sani inna Allah, lalle Allah ba ni bane, lalle Allah ba mahaifiyata bace, ni ba Allah bane, mahaifiyata ba Allah bace. Anan Annabi Isa ya rugurguje aqidat Trinity cewa Allah Allah, Isa Allah, Maryam Allah, ya rugurguje aqidar cewa shi dan Allah ne ko shi Allah ne. Shi sai ce inna Allah rabbi, lalle ku sani ubangiji na Allah, wato Allah shine rabbi, ubangiji na abin bauta ta, wa rabbukum kuma shine ubangijin ku, fa abuduhu, ba ni za ku bauta ba, ku bauta masa. Ai ana wa antum, dani da ku, ala sawa'un fil ubudiyyati lahu, daidai muke wajen bauta gare shi. Wal khudu' da rizna masa, wal istikanati ilayhi, da kaskanta zuwa gare shi. Hada siratun mustaqim, Annabi Isa yace kadaita Allah da bauta da rashin yi masa shikishiya, wannan shine tafarkin Allah madaukakin sarki mustaqim, wanda yake miƙaƙe da dukkanci. Waɗannan ayoyi akwai darussa da dama a cikin su. A gurguje daga cikin darussan da zamu dauka cikin waɗannan ayoyi da muka fara karanta su tun jiya ko shekaran jiya, na farko akwai kubutar da nana Maryam daga tuhumar da Yahudawa suke mata game da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Akwai wanke nana Maryam alaihi salam cikin ayoyin da muka karanta daga shekaran jiya zuwa jiya. Lalle Allah ta'ala ya wanke nana Maryam daga dukkan wasu tuhumce-tuhumcen cewa ta saki hanya wajen samuwar Annabi Isa alaihi salam, wal iyazu billah. Allah ya nuna cikin bayanin da muka saurara, ya yi bayanin yanda Annabi Isa ya zo, kuma Allah ya so ya nuna cikar ikonsa da kuma cewa yana aikata abin da ya ga dama, yana halittar abin da ya ga dama. In kun ɗauka sai an yi auratayya tsakanin namiji da mace sun haɗu ake samun ɗa, to Allah ya nuna muku shi yana iya samar da ɗa ba sai an yi haka ba. Kamar yadda Allah ya nuna iko, ai ga mace an samu, ga mijinta sun zauna su shekara goma goma sha, kaga ba su haihu ba, inda a ce da an yi aure an haɗu mace da namiji ake samun haihuwa bai kamata wayannan su kasa haihuwa ba. Dan a gaya muku Allah yana aikata abin da yake dama. Zai iya ba da damar an yi auren matar kalau, namijin kalau ya ki ba da dama. Waye ji alu man ya sha wa kima tana. Kamar yanda Allah madaukakin sarki yake da ikon kuma babu uban ya samar da ɗa da uwa kawai. Kamar yanda Allah ta'ala yake da ikon bayan an manyanta an tsufa ana ganin an wuce shekarun haihuwa Allah ya bada haihuwa. Kamar yanda ya nuna mana aya cikin ainihin wato kissa ta biyu cikin kissoshi guda hudu da muka ce za mu karanta waɗannan ayoyin, to kissa ta biyu ta annabi Zakariya alaihi salam. Shi da kansa ya yi mamaki ga tsufa matarsa tsohuwa kuma bakarariya. Amma Allah ta'ala ya ce ala kulli shay'in qadir ne shi. To dan haka cikin waɗannan ayoyi akwai wanke na da Maryam. In haka ne in haifar mutum babu uba za a tuhumci na da Maryam. To waɗanda kuma suke ga uwa ga uban amma ba a samu haihuwa ba shi kuma za a tuhuma. Dan haka Allah ta'ala ya wanke na da Maryam a cikin waɗannan ayoyi. Abu na biyu wato in Allah ta'ala ya yi wa bawansa ni'ima, to ana son bawa ya yawaita bauta ga Allah da ibada don godiyar wanda aka yi wa ni'iman ga wanda ya yi ni'imar. Na daga cikin alamar ka gode wa Allah a kan ni'imar lafiya, tafiyar da lafiyar wajen bautar Allah, wajen bin dokokin Allah. Ga wani can ba asali ka fi shi ba, ba kuɗi ka fi shi ba, amma Allah ya jarabce shi da rashin lafiya kai ya baka lafiya. Daka sai ka gode wa Allah akan wannan lafiya. Daka din ni'imar da Allah ta'ala ya ma dage ka dinga bauta wa Allah ta karkashin wannan ni'imar dan ka nuna ka gode wa Allah, kudi ne ko mulki ko ilimi ko lafiya. Abu na uku a cikin waɗannan ayoyi akwai nuna gaskiyar manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta yanda yake da masaniya da ilimi game da labarin nana Maryam da Annabi Isa. Allah ya gaya mana lokacin da abun ya faru Annabi Muhammadu baya sallallahu alaihi wasallam. Ya tabbata kenan labari aka bashi. Wa ya bashi labarin? Allah. Ya tabbatar da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan ayoyin sun nuna haka. Na daga cikin darasin da zamu ɗauka. Alamar mutum mai gaskiya ne shi, to a samu maganganunsa ba sa cin karo da aikinsa. Alamar mai gaskiya abinda ya faɗa shi ke aikatawa, abinda yake a aikace shi ke faɗa. Kuma za ka ga in ka kalle shi da sauran masu gaskiya ire-irensa suna kama da juna, ba sa cin karo da juna. Duk inda mai gaskiya yake, to duk inda ka je ire-iren su za ka ga duk yanayin su iri ɗaya, maganar su da aikin su iri guda ne. A cikin wannan ayoyin mun fahimci haka. Yana daga cikin hikima wajen ba da labari ka fara daga abinda kwakwalwa za ta fara saurin ɗauka kafin ka faɗi abinda kuma kwakwalwa sai ta yi dogon tunani za ta ɗauka. Yanzu kaga da Allah ta'ala ya tashi ba da labari sai ya ba da abubuwan from simplest to complex, daga mai dan sauki sannan sai aka tafi zuwa ga wanda ya dan fi wahalar ɗauka ko kuma ganewa. Yanzu kaga farkon abin da Allah ya fara gaya mana sai aka ce na da Maryam, duk lokacin da Annabi Zakariya ya je wajenta sai ya same ta da mai da abinci, kuma abincin babu shi a wannan zamanin, amma sai ya same shi. Kaga wannan an ba mu wannan labarin a labari ne wanda akwai ban mamaki, akwai ta'ajibi. To da haka zo sai kuma aka faɗi wanda ya fi ba da ta'ajibi shine bawa Annabi Zakariya ɗa. To bayan an ba mu wannan kuma abin da ya fi wannan ta'ajibi shi kuma haihuwar Annabi Isa da nana Maryam ta yi. To abinda kuma ya fi ta'ajibi fiye da haihuwar Annabi Isa abubuwan da kuma shi Annabi Isa suka dinga bayyana daga gare shi. To in muka duba waɗannan ayoyin za mu fahimci haka. Sannan a gurguje waɗannan ayoyin akwai mai da martani ga Nasara Najran da sauran ma dukkan masu da'awar annabi Isa Allah ne domin gashi Allah ta'ala ya bada labarin asalin annabi Isa Allah ko zai iya fadar asalin sa har ma an ji ga haihuwarsa an zo da shi yana karami kaga kenan daga karami har ma daga baya ya zama babba bai kaga ya wato ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira a ce Allah madaukakin sarki an sanya rintarsa daga baya kuma ya dinga girma har ya zama saurayi har ya zama dattijo har ya zama wannan a'udhu billah to kaga haihuwar annabi Isa raddi ne ga su kansu ainihin wato nasara sannan a cikin waɗannan ayoyi akwai tabbatar da cewa annabi Isa bawa ne na Allah in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani isra'il sai Allah madaukakin sarki yace
amma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
الله مدوك كين سركي يتي فلما أحس عيسى منهم الكفر a lokacin da annabi Isa ya fahimci ko ya ga alamun kafirci a tare da su qal annabi Isa ce man ansari ila Allah suwane ne za su taimake ni wajen isar da addinin Allah qal al hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimaka addinin Allah amanna billah mun yi imani da Allah washhad ka zama shaidan mu ya kai annabi Isa bi anna muslimuna lalle mu musulmi ne rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar wattaba'na ar-rasula kuma mun bi manzo faktubna ma ash-shahidin ka rubuta mu tare da masu shaida wa makaru wa makara Allah sun kulla makirci wa makara Allah Allah ya mayen musu da martalin makircin su wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen wanda yafi iya maida martalin makirci din da cewa akwai wani malami da zai yi wata fassara ne azanci yace wa makaru wa makara Allah sun kulla Allah ya kulla wallahu khairul makirin ta Allah ba ta su ba eh saboda ka san wannan gabarin an zo sai a dinga to su ne sun yi makirci to a ce Allah ya yi makirci tunda Allah cewa akai wa makaru sun yi makirci sai aka ce wa makara Allah akwai sufofin da ba a jinginawa Allah su an gane ku wasu malaman suka ce a akwai kuma ainihin kalmomin da wanda ya fara shi nasa aibu ne amma wanda ya rama shi ya bole fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ko sanda mutum yayi maka ba daidai ba kaga ba za ka iya hakuri ba sai karama kai ramuwar ka yabo ne shi kuma laifin da ya fara ya maka shi laifi ne. Saboda Allah ta'ala ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman i'tada 'alaykum fa'atadu 'alayhi bimithli ma 'atada 'alaykum. Wanda ya muku ta'addanci ku yi masa ta'addanci gurgurdan yanda ya muku ta'addanci. Shi nasa ta'addanci kai kuma ramawa kai kai ramuwar ta'addancin da aka yi mani. Na fata an gane. To shi yasa wai wani da yazo duk ya ga ana tan an zo sai ai takkewa yake wayan ya za a ce wa makar Allah. To shi yasa sai ce wa makaru sun kulla. Wa makar Allah Allah shi ma ya kulla. Wallahu khairul makirin ta Allah ba ta su. Amma fassara da wani daga cikin malaman mu Allah ya kara masa lafiya na ji yayi. Wato fassarar kamar ta fito da ma'anar shine wa makaru su Yahudawa sun yi kulle-kulle da makircin kashe Annabi Isa. Wa makar Allah Allah yayi martani wajen ramuwar makircin da suka kullawa Annabinsa Isa. Wallahu khairul makirin, ka kusan Allah shine fiyayyen wanda ya fi iya maida martani akan makircin da aka yi wa wani bawa cikin bayinsa. Ai fasara ta fito ko? To Allah ta'ala ya ci gaba da mamu labari. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. A yayin da Annabi Isa alayhi salam ya ga alamun bujirewa da kafirci a tattare da mutanensa, duk da waɗannan dandazon ayoyi da mu'ujizozi da ya zo musu da su, amma ya lura alamu suna nuna ba su yadda ba. والظاهر انه اراد من انصاري في الدعوه الى الله شي يسا سي النبي عيسى يا فاره نيمان اغادي انا ان ناس الى سا انا تن تغريير مسويانسا انا ماسو غويان بايانسا اكن wannan gaskiya da yake dauke da ita sai annabi isa ya fara yin talla da shela ga mataimaka wajen isar da wannan sako na Allah fa yana kira su su zo su mara man baya dan haka sai annabi isa yace man ansari ila Allah ina mataimakan su ina waɗanda za su taimake ni wajen yi da saƙon Allah. Ai arada man ansari fi da'wati ila Allah kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu fi mawasimil hajj qabla an yuhajir, kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata lokacin a wuraren ibadar aikin hajji kafin yayi hijira ya dinga fadin cewa man rajulun yu'ini hatta uballiga kalama rabbi fa inna quraishan qad mana'uni an uballiga kalama rabbi. An ji lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shelantawa yana neman masu taimako yana neman ma'agaza yana cewa wane ne zai bani mafaka, wani mutum ne zai tattare ni zuwa yankin su, zuwa garin su, zuwa bangaren su har in samu damar isar da wannan sako na Ubangiji na. Quraishawa sun hana ni sakat, sun hana sakon nan in isar da shi, wa zai mun wannan har in samu damar isar da sakon Ubangiji na. Kamar yanda Imam Ahmad ya fitar da wannan a cikin Musnad ɗinsa, Imam Al-Baihaqi shi ma ya fitar da shi yana da shawahid, wanda wannan hadisin zai iya inganta ta hanyar shawahid ɗinsa. Hatta wajada al-ansara fa'awahu wa nasaruhu wa hajar ilayhim, har aka waye gari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mataimaka, ya samu wayanda suka bashi mafaka, ya samu wayanda suka mara masa baya, har ma da ƙarshe hijira zuwa gare su sune mutanen Madina. Fawasuhu suka talmatalmace shi, wa mana'uhu min al-aswad wal ahmar, suka hana a cutar da shi daga dukkan wasu farare da bakaki. Wa ardahum radiyallahu anhum wa ardahum, to haka Annabi Isa ibn Maryam in tadabalahu ta'ifa, shi ma an samu wasu jama'a wata tawaga da ta amsa kiran Annabi Isa daga cikin banu Isra'il. Fa amanu bihi, suka yi imani da shi. Wa azaru wa wazaruhu, suka karfafe shi. Wa nasaruhu, suka taimake shi. Wattaba'u an-nuran ladhi unzila ma'ahu, suka bi hasken da aka saukar masa tare da shi, shine da littafin Injila. Dan haka ne Allah madaukakin sarki yana mai bada labari game da su, sai ce qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, sai hawariyawa masoya annabi Isa na gaskiya sai suka ce mu ne mataimaka addinin Allah za mu taimake ka za mu mara maka baya za mu kasance tare da kai duwuya duk dadi har ka samu isar da sakon ubangijinka amanna billah suka ce mun yi imani da Allah washhad ka zame mana shaida bi anna muslimuna muka mun musulunta rabbana amanna bima anzalta suka ci gaba da yin tawassuli suka ce ya Allah mun yi imani da abinda ka saukar wattaba'na rasula kuma ya Allah min wannan manzan da ka aiko faktubna ma'a shahidina ka rubuta mu tare da masu shaida الحواريون إلى كانوا قصارين وإلى سموا بذلك لبياض ثيابهم وإلى الصيادين ويقصوا الحواريون أكتش وصما سوانكي موانكاري ما سحرك وانكي وصكما سكتش ما أبو تاسنية فراران كاياني كاين سوپري كالزاق جنشي وصكما سكتش وصو ما سسولي ان سولي سولي الحواريون والصحيح zance mafi inganci annal hawari annasir abinda ake nufi da alhawari shine mataimaki kamar yanda ya tabbata cikin sahihu sahihul bukhari da sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nadaban nasa yawmal ahzab yayye kuwa ya kira mutane ranar da aka yi gazwatul ahzab fanta daba zubair sai zubair ya zaburo thumma nadabahum ya sake kira fanta daba zubair radiyallahu anhu zubair ibn al-awwam yakuma zaburowa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace li kulli nabiyyin hawari wa hawariyyi az-zubair yace kowane annabi yana da al-hawari wato yana da hawari wato mataimaki dan gani kashe ni masoyi tsantsa wa hawariyyi az-zubair wannan hadithin shi ma imam al-bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim dan haka suka ce nahnu ansarullah amanna billahi amanna billahi washhad bi anna muslimun rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula waktubna faktubna ma'a ash-shahidin to ina ganin zamu tashi kal wato kan ayar wa makaru wa makarallah saboda lokaci an ce yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko cintuban harshe Allah madaukake saki ya gafarta mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan ibada da muke gabatarwa cikin wannan wata mai alfarma Allah ka karɓi bukatunmu Allah ka amsa bukatunmu Allah ta'ala ka biya bukatunmu na alkhairi Allah madaukake saki ka karɓi addu'o'inmu ka karbi ibadunmu da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah muna roƙonka Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda kuma suka rasu cikin ɗan uwanmu da iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani dukkan waɗanda suke mana wasici da addu'a Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi duk waɗanda suke cikin damuwa Allah ta'ala ka yaye musu damuwarsu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله